أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بايعكم أنا أرجد بغوديا الله سبحانه وتعالى ديداد من نصيفية أصبع يومنا بوم شاءك بوات شعبان هجرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا جلود عليه قدد أرض إندي أكدار للعجية يومنا أشرين دبقي بوات أكشكرا تدبو أشرين دعيا من داود انشي قبل كرات اللتا في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد نبقى معلمين الدين المسلم شي الإمام الجليل محمد بن عبد الوهاب من أفاتن الله سبحانه وتعالى ينفرها معه يوم إن شاء الله تعالى ذام تاشي بابين أربعين دهو ما ليشي باب من صب الدهر وقد آذى الله باب إن دهي مغانا أكن شوا دكوان دي إذا جزامن تويتم تدع الله سبحانه وتعالى شين باب إن دهام لمغانا أكن وثموسى لشوا زامني شين جري ديني da kwanuka da satuttuka da watanni da shekaru da ke shudewa shi ake kira zamani. Zamani ba shi da hannu cikin gayyato alkhairi ko tunkuɗe sharri. Zamani ba shi ke jujjuya al'amura ba, sai dai shi ma ana juya shi ne. Wanda ke juya zamani kuma shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Duk alkhairin da ya faru a cikin yini ko a cikin dare ko a cikin sati ko a cikin wata ko a wata shekara ko a rayuwa gabaki daya, alkhairin nan daga Allah take. Haka nan duk wani sharri da ya faru, to Allah subhanahu wataala shine ya kaddara faruwar sa. Kamar yadda ka san a gangan jikin ka ma cikin ka kan yi ciwo, baka da hannu a cikin wannan ciwon cikin naka. So da yawa ma sai kai ciwo baka san abin da ke damun ka ba, sai ka ce ciki na na ciwo, amma baka sani ba hanji ne, hanta ne, koda ne, jijiya ce, menene ya faru baka sani ba kai ma. Haka dai kawai gari ka ji kana ciwo, kanka na ciwo, kafanka na ciwo, to kamar yadda ka ga baka da wata harka, baka da wani al'amari a cikin yanda ka ji ciwo a cikin jikinka, to haka nan kwanuka da satuttuka da watanni ba su da tasiri wurin jawo alkhairi ko tunkuɗe sharri. To sai aka sami waɗansu mutane idan alkhairi ya same su sai su yabi zamani, idan sharri ya same su sai su zagi zamani ko su tsine ma zamani ko su jibinta na ƙasa zuwa ga zamani ko su jibinta sharri zuwa ga zamani ko kuma su tauye kima ga daraja na wannan zamanin. Su a fahimtarku cewa zamani na da hannu wurin samo musu alkhairi ko tunkuɗe musu sharri. Shi ne sai malam ya buɗe babi cewa babin da zai magana a kan cewa wanda ya zagi zamani hakika ya cutar da Allah subhanahu wa ta'ala. Domin zamani ba shi da harka, duka al'amura suna hannun Allah ne. Allah shi ke hukunta abin da ke faruwa a cikin zamani da baki ɗaya. Sai malami ya ce wa qaulillahi ta'ala, da fadin Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bi dhalika min ilmin in hum illa yadhunnun. Sai Allah ya hakaito mana wannan aya wacce tana cikin suratul Jathiya, maganan ad-dahriyun, waɗansu irin nau'in kafirai waɗanda suka tafi akan cewa duniya tana juyawa ne a ƙarƙashin ɗabi'a, babu wata ƙaddara, babu wani hannun Allah a ciki, ɗabi'a ke juya duniya, nature shi ke juya duniya. Idan ka ga wani abu ya faru a duniya, nature ya haifar da shi, ɗabi'a ce kawai. In ka ga wani abu bai faru ba, nature shi ne ya haifar da shi. Waɗannan mutane sai Allah ya kaito mana labarinsu a cikin Al-Qur'ani mai girma, yana cewa wa qalu, suna cewa su waɗannan kafirai kenan waɗanda suke jiɗinta faruwar al'amura zuwa ga nature da kuma dabi'a suna cewa ma hi illa hayatun dunya ai babu wata samammiyar rayuwa babu wata rayuwa samanniya face wannan rayuwar da muke ciki na duniya da haka babu wani magana makoma ranar tashin alkiyama babu batun in an mutu akwai tashi akwai hisabi akwai bada lada ko akwai wuta da aljanna duk kariya ne aulus babu illa hayatun dunya wannan rayuwar duniya ita kai ce rayuwa kuma na mutu wa na haya muna rayuwa a cikin ta muna mutuwa wato dabi'a ke kada rayuwa dabi'a ke rayar da wasu tsawon lokaci sai ya matar da su dabi'a ya rayar da wasu tsawon lokaci sai ya matar da su da haka iyaye na rayuwa iyaye na mutuwa ƴaƴa na rayuwa in aka dan matsa gaba su ma idan ƴaƴan sun zama iyaye tsawon lokaci sai ya kashe su ƴaƴan su sai su rayu da haka kawai da duniyar take kada wake babu hannun Allah ce babu kudura babu irada babu ilimin Allah babu hikiman Allah subhanahu wataala suke cewa wa ma yuhlikuna illa dahr babu abin da ke kashe mu ya matar da mu illa dahr face tsawon lokaci tsawon lokaci shi kawai ke kashe mu cututtuka sun yi yawa sai mutum ya mutu damuwa da baƙin ciki ya dame shi sai ya wahala a duniya amma in ba haka nan ba Allah ba shi ke haifar da rayuwa ba ba shi ke haifar da mutuwa ba Allah subhanahu wataala ba shi ke haifar da tsawon rayuwa ba ba shi ke haifar da ƙarancin rayuwa ba shakuɗuwar rashin lafiya da cututtuka da wani sai kashe mutum baƙin ciki da damuwa sai mutum ya fita ko da shi da haka wannan shi ne ita ce aljanna ita ce wuta gurgurdan yadda ka ji daɗin rayuwar duniya to ka dace da aljanna ke gurgurdan yadda ka wahala cikin duniya to mutum ya zama dan wuta ke da haka so a wurin su gabaki dai Allah subhanahu wataala ba shi da hannu a cikin al'amuran nan wa ma yuhlikuna illa dahr sai Allah ya ce malahum bi zalika min ilmi in ka gama awon ka da kyau za ka gaba ka zama ilimi akan wannan ko ilimi na hankali ko ilimi na shari'a in hum illa yadhunnun su kawai suna cikin wahami ne shine azzan bi ma'ana alwaham suna cikin wahami da kamakani ne da rudani da shiriri ta da bankawa to mahallin shahid na kawo wannan aya da malami ya kawo ne domin ya nuna maka cewa waɗanda suka ɗauki cewa zamani shi ke hukuntawa yake jawo alheri ko yake tunkuɗe sharri da haka idan ya jawo ko kuma ya zo da wani sharri sai a zagi zamanin to wannan ɗabi'an waɗansu irin salon kai da ya yi mushrikai ne wanda yake waɗansu daga cikin kuma larabawa suka biye musu a irin wannan mummunan tafarkin nasu da haka lokacin da aka samu wani musulmi yana jiɗinta faruwan al'amura zuwa ga zamani yana zagin zamani ko yana tsine ma zamani to irin wannan mutum ya yi kamanceceniya da irin waɗancan kafira sai an fahimci mahallin shaɗin malamai domin mutane dangane da zamani sun kasu kashi biyu ne ko kashi uku akwai waɗanda suke ganin cewa zamani shi ke hukunta komai kamar waɗannan mushrikan kafira zamani shi ke hukuntawa Allah ba shi da ƙaddara ba shi da irada ba shi da mashi'a to kaga wannan kafa a aikowa san kafirai ne to duk wanda ya bi tafarkin su shi ma ya bi su akan kafirci akwai kuma waɗanda suke ɗaukan cewa Allah shi ke ƙaddarawa shi ke hukuntawa amma kuma tunda abin ya same su a ranar alhamis ne to Allah ya tsina ran alhamis haka mutane masu faɗin wannan ko kukan manta ne akwai mutumin da zaka ji shi Allah ya tsina ranar da ba zan yi kaza ba ba shi ne zagin zamanin ba Allah wajen ranar da ba zan yi kaza ba Allah ya tsina watan ne ko da ba zan yi kaza ba Allah ya tsina shekaran da ba zan yi kaza ba ai zagin zamanin ke ko kuma lokacin da wata fitina ta fada ma mutum ko ta fada ma wata al'umma girgizan kasa ne sai a ce Allah ya tsina watan Januwari a watan ne girgizan kasa ya faru Allah wajen ranar litini a lokacin nan ne aka sami ambaliyar ruwa ya rusa min gida har mahaifina ya rufu har wani ya rufu har wani ya rufu ko kuma Allah ya tsine shekara ta 2017 shekaran talauci kenan a lokacin da talauci ko kuma Allah wajen shekara kaza lokacin da ne zai samu paralyze haddu ana yin wannan ko kuma wata shekara da bakin ciki ta fada ma mutum EFCC suka fuskanto shi daga lokacin asita take shi sai mutum ya tsine mu wannan lokacin ko kuma shekara kaza shekarun da iyaye na suka suke ni Allah tsine mu wannan shekaru ba zan manta da su ko Allah tsine mu rana ta ko Allah wajen rana ta ba ko rana ta ga ranar sharri kenan ko watan sharri kenan ko watan muni kenan da haka ababin da ke samun mutane na musiba ko wasu abubuwa na ci ko abubuwa na damuwa na tada hankali sai mutum ya dore koma yana rajin wannan yin ko yana tsinima yin ko zamanin ko yana jidinta sharri da na kasa zuwa ga wannan zamanin to kaga wanda ya wannan shi kuma ya saba ma Allah ya fada cikin manyan zunubai muna magana akan cewa shi wancan kashi na farko kafirai ne su sun tafi akan cewa zamani dabi'a ke gudanar da zamani ba hannun Allah ciki kaga wannan kafirai ne shi ko wannan mutum na biyu yana jin cewa ne Allah ke yi amma tunda abin ya faru a rana kaza ko dare kaza ko sati kaza ko wata kaza ko rana kaza ko shekara kaza to zai zagi wannan zamanin la'akari da cewa a lokacin ne matsala ta faru amma ya yarda cewa Allah ke yi to kaga wannan bai fada cikin kofin kafirci ba amma ya fada cikin babban zunubi saboda menene saboda ya cutar da Allah kamar yadda zamu karanta a cikin nan shine malamin ya bude bazanta duk wanda ya zagi zamani to hakika ya cutar da Allah subhanahu wataala to akwai kuma da zai zo kawai yana bada labarin zamani abin da ya faru a cikin zamani labari baya hukunta akan zargi ko tuhuma ko aibantawa ko tauyewa labarin abin da ya faru ne a cikin zamani to shi kuma irin wannan babu laifi mutum ya bada labarin abin da ya faru a cikin wani zamani wani ne ko a cikin wani dare ko a cikin wani sati ko a cikin wata wata ko wata shekara ta bada labari ko da ko kana akai ko wani sharri da ya faru ne a lokacin nan kamar da alqur'ani ya girma tabbatar da wannan yake bayani akan adawa yake cewa fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisat Allah ya ce muka aika musu wata bala'in iska ne bala'in sanyi nahisat shine wato me cike da shi'um fi ayyamin nahisatin a wa'in su kwanaki masu cike da shi'umci menene ma'anar shi'umci wato nahisat jam'i ne na nahas kamar da suratul qamar ta tabbata fi yawmi nahsin mustamir nahas shine kishiyan cin nasara wato yin da a ciki ne halakan su ta tabbata a ciki ne taɓewar su ya tabbata tunda aka halakar da su daga nan kuma azaban su za ta dore daga nan har tashin alkiyama har abin da Allah subhanahu wataala ya tabbata musu so kaga babu shakka wannan ayyamin nahisatin alaihim waɗannan kwanaki ne masu shu'unci amma akan amma masu shu'unci ne akan mummune ba masu shu'unci ne akan mummune ba da haka masu shu'unci kwanaki masu shu'unci akan waɗanda suka saba ma Allah kila an fahimta akan waɗanda suka saba ma Allah da haka wannan labari kana bada labarin waɗannan kwanaki sun zama shu'umai akan waɗannan al'umman da suka kare ta gaskiya shi ne kuma fiye da nafsin mustani aka sauka musu da azaba a yini da yake mai cike da shu'umci wanda a ciki ne halakan su ta fara ka ga wannan labari da ke bada ba a jibin ta zargi zuwa ga wannan zamanin ko zuwa ga wannan kwanaki haka nan dubi irin magana annabi Lut alaihi salam lokacin da mala'ikun Allah suka je masa wasallam ma ja'at rusuluna lutan في أبي مضاق لمزرعا وقال هذا يوم عصيب لو كنت عند ملائكة سكجي يجد ملائكة سنزل شنجأهم كومشيا دي كاوا واني ملائكة سنزل شنجأهم كومشيا جا كم قصة جا النور جا فرجين تولنا عبقية طار الفق أنت هنشري شوى يمد إن إسكم متانا من ذا سبس طار من ستي وإنا متانا tunda shi bai san malaiku bane sai yana samun damuwa ya cika da bakin ciki cewa yanzu waɗannan ɗin iskan nan mutanen da zamu mishi ne wanda suke luwa za su zo su ce yanzu za su taya waɗannan mutane to sai yana cewa ha rayumul afi wannan yini ne mai tsanani a kai wannan yini ne akwai damuwa wannan yini na shiga cikin damuwa saboda kayi baki na mutunci kayi baki masu jacca ko masu alfarma amma yau gashi mutanen ka za su zo su nuna musu cewa ku mutanen banza ne ka ga dole ka damu sai ce ha rayumul afi wannan yini ne wanda yake mai damuwa wato shadidun alayya bakin wato yini ne wanda yake ya takura ni ya yi ya sama mun da bakin ciki saboda menene saboda al'ummata za su zo su gabatar da wani adinki ga wannan mutane so dan haka duk irin waɗannan babu ne saboda hikaya ce ba zargi bane ba zargi bane haka nan annabi Yusuf shi ma ya fatan kwacin irin wannan maganar da yake fassara mafarki ثم يتيم بعد ذلك سبق شداد بعد أن جمع دنشن شيكو ما سودائي تذاكم أسامو سبق شداد وأن سشيكو ما سسعني وأن ديك منين يصايا أم بشي سرقاني سبو دبك ذات تاتك أزكين دأك ستارا أو دنشن شيكو بدابك لستكباتك سيكراكو واتو شيكو شداد ما سسعني yana hakaito hakikanin abin da zai faru a cikin wannan shekaru masu bako masu zuwa shekaru guda bakwai ainihi zai faru saboda babu abinci babu kaza babu kaza babu walwala babu takewa to a wannan lokacin sai ya kira shi to abin nan sabon shidad kwanaki masu sanani so da haka idan mujarradin labari kawai mutum ke badawa akan abin da ya faru ko zai faru a cikin wani yini ko a cikin wani dare ko a cikin wata shekara ko a cikin wata wata labari mutum yake badawa yana ne cike da cewa Allah shi ne ya hukunta ya kaddara ko baya rage mu irin kwanaki to wannan babu ne fiya kansa insha Allah ta'ala to shi ne sai yake cewa fi sahihi ya zo a cikin ingantaccen hadisi a cikin nan tun a baya sun yi bayani cewa malam ba yana jin abin nan matafiyan malaman hadisi bane idan ka ji ce fi sahihi malaman hadisi idan ka ji sun ce fi sahihi sun yi shuru kafan sunan nufin sahihul bukhari kawai in ka ji itsalaki an ce wannan hadisin ya zo a cikin ingantaccen hadisi aka yi itsalaki a gurin malaman hadisi ko kuma su ce fi sahihi a cikin littafin ingantaccen littafin hadisi sunan nufin sahihul bukhari amma shi malam a wannan littafin naka ba irin wannan salon ne ba kowane malami da irin salon da yake tafiyar da yayin rubutun shi ko wa'azin ko karantar wani to a wannan babin ba terminology na malaman hadisi ya dauka in yace maka fi sahihi yana nufin a cikin ingantaccen hadisi ba tare da la'akari da wani ya rawaito hadisin ba hadisin da duk in ka gama ka bincika za ka sami shi ingantacce ne to da wannan hadisi da yace fi sahihi yana nan a cikin sahih bukhari da muslim ana abi hurairah radiyallahu anhu qala daga sayyidina abu hurairah yake cewa قال الله تعالى الله ني غيرما ده بوا ياي نا شيوا wannan hadisi mai nake nan al-hadith al-qudus ko al-hadith al-ilahi ko da ana kira shi haka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa yu'zi ibnu adam dan adam ya cutar da ni yasubbu ad-dahra saboda yana zagin zamani wa ana ad-dahru al-hani ni ne zamanin uqallibu al-layla wan-nahara ni nake jijjiye dare da yi kaji wannan hadisi al-qudusi da Allah subhanahu wataala yake tabbatar da dan adam ya cutar da ni dan adam ya cutar da ni saboda yana zagon zamani sai ce wa ana dahar alhalin kuma ni ne zamani uqallibu al-layla wan-nahar ni nake jijjiye da dare da yi to tun kafin aje da nisa kar ka fahimci cewa idan Allah subhanahu wataala ce yu'zini ibnu adam dan adam yana cutar da ni ka dauka wata cuta dara tana isa zuwa ga Allah subhanahu wataala akwai bambanci tsakanin al'aza da kuma abdarun kamar yadda Qur'ani ya haka yato yana bada labarin kafirai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce lan yaburukum illa adhan sai ka amfani da kalmomin guda biyu الضر da kuma al'aza al'aza shine cutarwa wato a fuskantar da mummunan magana zuwa ga bawa ko kuma zuwa ga Allah shine al'aza amma abdarum shine tasirin da zai maka a gangan jikinka ko a tunaninka ko a zuciyarka ko wani ne kama da haka to da qur'ani ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam lan yadurrukum illa adan kafire ba za su iya cutar da ku da koyi ba sai dai cutarwa kawai na tayi ai huka ne ai ne suke yi ne ai wallahi mun ga bayan shi ai wallahi ba za a yi kaza ba iyakanta kenan to al'aza kenan amma sai Allah ya ce lan yadurrukum ba zai cutar da ku ba wannan ba zai cutar da gangan jikinku da koyi ba to anan da Allah ya ce dan adam yana cutar da ni to kar ka dauka wai yana ma Allah tasiri a cikin zakinka ba abin da ke cutar da Allah subhanahu wataala a cikin zakinsa abin da yake nufi dan adam na yin maganan da bana ku kun sai ka dan adam yana yin maganan da Allah subhanahu wataala baya so kun da shi da haka al'aza yana isa zuwa ga Allah ya ne ne al'aza ke isa zuwa ga Allah wallahu a'lam amma dai mun san al'aza shine maganan da ba a so to wannan dan adam yakan fuskantar da maganan da ba a so zuwa ga Allah subhanahu wataala amma to ya Allah ke cutuwa da wannan maganan wallahu a'lam sifa ce da sifofin Allah babu wanda ya santa ila an fahimta a cikin al-hadith al-qudusi yana cewa ya bani adam a cikin wannan hadisi na mai tsawo da yazo a cikin al-arba'un an-nawawiyya yace innakum lan tablughu durrifa tabuni babu kofar da za ku iya isar da cutar da ni ballanta na ku cutar da abdur bai isa zuwa ga Allah a cutar da Allah da zai mishi tafiri a baki subhanahu wa ta'ala ko a mulki ko a kudura da irada babu wata cutar da za ta samu Allah akan wannan amma ɗan adam rashin kunyansu ya kai ga sukan faɗi har mummunan magana akan Allah daga cikin irin kurakuran da suke faɗi miyagun magana akan Allah shine sai su zagi zamani sai ce Allah wajen wannan zamani kai can wannan zamani zamanin fai zamanin ne ne talauci zamanin ne aka sallame ni daga aiki kai ce Allah ya tsina zamanin wani zamanin Buhariya zamanin wani ne zamanin wani ne to duk wannan shine cutar da Allah da haka idan ma mutum yana irin wannan to yana cutar da Allah subhanahu wataala Allah ce subbu dahara bawa yakan zagi zamani wa ana dahara al'alimi ne zamani waɗansu daga cikin malamai kamar al-imam ibn hazm sai ya kuskure sai ya kida ya addahara cikin sunayen Allah sai ya kafa hujja da wannan hadisin saboda Allah ce wa ana dahara ni ne addahara ni ne zamani sai al-imam ibn hazm sai ya ce wannan na daga cikin sunayen Allah amma kuskure ne saboda menene saboda kalmomin gaba jimlan gaba ta fassara maka menene Allah yake nufi da wa ana dahara shine sai ya ce uqallibu al-layla wa an-nahara saboda ni nake jijjiwa daren da rana shine ma'anar wa ana dahara a wata riwaya ma ya ce ne biyadi al-amr a hannuna duka al'amura suke uqallibu al-layla wa an-nahara ni nake jijjiwa dare da yini to da haka ba shi daga cikin sunayen Allah a ce Allah ad-dahara wannan kuskure kamar ibn hazm da ya tabbatar da wannan sunaye daga cikin sunaye ga Allah ya yi kuskure ta kofofi guda biyu na farko dai bai da akari da karshen hadisin ba tunda ya ce uqallibu al-layla wa an-nahara ni nake jijjiya dare da yini ta ya za a yi kuma Allah ya ce ni ne zamani kuma ni nake jijjiya zamani ai wannan ma akwai shin kuma ce ni ne zamani kuma ni nake jijjiya wannan zamani ni ne ni kuma ni nake yin komai da kaina ai wannan akwai adawanci a ciki akwai rashin iya magana ce sai ce uqallibu al-layla wa an-nahara ni nake jijjiya dare da yini da babu wani tawili ko kuma karkatar da nasi daga asalin sa tunda nasin Allah ya fassara da yake nufi da wa ana dahara ma'anar fa uqallibu al-layla wa an-nahara ni nake jijjiya dare da yini ga baki daya so da haka wannan yana nuni akan cewa ba shi daga cikin sunan Allah ad-dahara wanda ya kalli wannan a matsayin sunan Allah to yayin kuskure saboda bai kalli karshen hadisin ba kuma bai la'akari da cewa sunayen Allah akan ma kira shi walillahi al-asma'ul husna qululun kyau wacce take dauke da sifofi na garkatu masu inganci to amma ad-dahara zamani akwai wani yabo a ciki ko wani qululun kyau ko wani qululun daraja da abin nan a ciki babu kawai suna ne bai sha bamban da sunan itaciya ba zamani bai sha bamban da sunan mota ba, bai sha bamban da sunan kala ba. Saban a ce maka al-alim, ai al-alim ka san suna ne mai kyau, kuma akwai sifofi na cika a cikin su. As-sami'u, al-basiru, al-hakamu, kamar yadda zamu karanta nan gaba. To dan haka wannan ba daidai bane. Wa fi riwayatin a wata riwaya ce la tasabbudaha, to kaji nasu karawan da yayi hani akan manzagin zamani. Can an ce maka dan adam yana cutar da Allah saboda yana zagin zamani, an faɗi hukuncin shi cewa cutar da Allah ne. To a cikin wannan nasin sai ce to la tasabbudaha, tunda ku zagin zamani cutar da Allah ne, to kada ku zagi zamani. Duk abin da ya faru sai dai ka mai da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala. In ka ga abin da baka so, ko ka ji abin da baka so, ai akwai addu'o'i da aka faɗi cewa ana yi. Yayin da ka ga wani wanda aka jarabce shi da wata musiba, rashin lafiya ne ko talauci ne, ko kuma ka gan shi wai ya lalace ne, sai ka ce alhamdulillah alladhi afani min mubtalatin wa qadarina ala kathirin mimman khalaqa taqdila. Idan ka ga wani yana da falalan Allah ne wanda kai baka da shi, sai ka ce was'alullahi min fadli, sai ka roki Allah daga cikin falalansa. Kage idan ka ga wani abu ne wanda kake da kudi a gurin Allah, addu'a rabbi inni ilmana zatta ilayhi min khairin faqir, duk da abin da ka gani ko na so ko na rashin ku, to akwai abin da zaka fuskantar da kanka zuwa ga Allah, kana nema ko kana neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala. Sai a cikin rayuwar kita fa inna Allah huwa ad-dahr, domin Allah shine ad-dahr, shi yake jijiye zamani gabaki daya. Mare ce fi masail cin abin da ya gabata zamu fahimci al'ula. Mas'ala ta farko, anna yu'anta bid-dahr, mun ji inda nasi karara yana ne akan zagin zamani da yace la tasubbud-dahr. Asali to mas'ala ta biyu, tafnitu adal lillahi, an ambace zagin zamani a matsayin cutar da Allah. Ya ka duk wanda ya zagi zamani, ya zagi yin ko dare ko rana ko wata ko shekara, to ya cutar da Allah subhanahu wataala. الثالثة مسألة أخرى التأمل في قوله فإن الله والدهر. الآية الأولى كيف؟ ما أنما قال الله سبحانه وتعالى يقول فإن الله والدهر، من الله شيني الدهر. الأولى شيء وباشر بسنقونا يا الله أبين ديك نتي شيني نيني كي جيجي يفهم. الرابعة مسألة تقول أنه قد يقول صعبان ولو لم يقصد بقلبه. فقوي يوم تين يزمع إن يزعج زامني ko da dai ninyan wai yana zagin Allah bane, to ya kuma koma zagin Allah, shine ma'adin da nasu ke nufi. Tunda ya ce dan adam yana cutar da ni yana zagin zamani, alhalin ni ne zamani, to idan mutum ya zagi zamani wane ke nufi zaga? Kun gane magana? Idan mutum ya zagi zamani, alhalin Allah shi ya haifar da wannan abin da ya faru din a cikin zamani, to sai mutum ya zagi zamani, shi zamani dan aiki ba shi da wani tasarrufi. To idan mutum ya zagi zamani a wannan lokacin ya koma kenan ya zagi Allah. To ko da bai ruwaita a cikin zuciyar shi yanzu bari in zagi Allah ba, sai ya zagi zamani, to ya zama zagin Allah subhanahu wataala. Allah ya shiryar da mu. Babu tasanni da qabil qubat wa nahwihi, babu hukuncin sanya sunan qabil qubat, alqalim alqali wa nahwihi, da kalmar makamancin wannan. Ina hukuncin wannan a shar'anci? Akwai waɗansu sunaye da mutane suke amfani da shi, sai a kira mutum qabil qubat, alqalin alqalai, ko kuma malikul amlak, sarkin sarakuna, ko sultanul salatin, sarkin sarakuna, ko makamancin irin waɗannan kalmomin. To ina hukuncin kiran mutum da irin wannan sunan? Ko mutum ya kira kansa, ko kuma a kira shi da shi ya yadda? Sannan ka san kuna da alƙalin alƙalai? To ƙarya ne, babu wani alƙalin alƙalai sai Allah. Wato a har kullum ana son mutum bawa ya girmama Allah ƙololuwan girmamawa, ƙololuwan girmamawa. Duk wani abin da ke da alaƙa, duk wata suna ta take da alaƙa ko take nuni a kan ko sifa da take nuni akan tarayya da Allah, to haramun ne bawaye wannan. Idan ya yi wannan da gangar, ya aji kanshi a matsayi irin na allantaka, da ka yi shirka da wannan babin da babin da zai zo a gaba, duk ma'anansa ɗaya ne. Da haka duk wata suna ko wata sifa
wacce take nuni akan akwai nau'in tarayya da Allah a ciki to haramun ne ga bawaye wannan kuma wanda yayi wannan ko ya kira kanshi ko a kira shi da shi ya yarda to ya aje kanshi a matsayin izinin Allah subhanahu wataala nan idan daga cikin nau'o'in shirka shi yasa dole sai mutane sun tsarkake bakunansu kamar yadda yayi wanda su tsarkake akidojinsu bawa ya tsarkake harshe ya zama duk abin da zai faɗi wanda ya kama da sifan Allah to bawa ya ji tsoron Allah ya nisance shi to shine sai malam ya bude wannan babin ina hukuncin kira mutum ya kira kanshi ko a kira shi da qabil qabat al-alim al-alim sai ya ce fi sahi ya zo a cikin ingantaccen hadisi shi ma nan kamar irin wancan da ya gabata hadisin yana cikin Bukhari da Muslim da haka ba wai Bukhari ne kawai ka wannan hadisin ba عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذم الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إن أخنا أثمن عند الله ما في كأنشن سونا دولا أنشي أولين الله رجل شين متمن ديك تسمى ملك الأملاك متمن دا يكرا سونا فكو أكتن يمشي سونا ملك الأملاك فلكن صرفنا wannan shine mafi kaskancin suna mafi walakancin suna a wurin Allah wato kalura yayin da ya dauki kanshi ya gama da Allah shi kuma sai Allah ya walakantar da shi sai ya zubar da shi tunda shi ya kira kanshi ne ko kuma ana kiran shi malikul amlak sarkin sarakuna to sai Allah ko sai manzon Allah yake cewa wannan sunan shine mafi kaskancin suna mafi walakancin suna a wurin Allah da haka abin da yake nema ba zai samu ba shi yake shine sarkin sarakuna ko to ba ma wai ka zama sarkin sarakuna ba ko sarkin ba kai su zama ba kai ko cikin mabiya sarki ma kai ne mafi kaskanci kai ne mafi walakanci a daidai lokacin da yake kuma sunan da ke tabbatar ma Allah da ubudiyya da kakkai da sunan da ke tabbatar ma Allah da ubudiyya sunan da ke nuni akan bawa ya kakkantar da kanshi zuwa ga Allah sai ya zama mafi soyuwar suna a wurin Allah a cikin hadisi ya ce mafi soyuwar suna a wurin Allah shine Abdullahi da Abdurrahman sai aka kira ka abdu bawan Allah bawan Allah ne rahama to wannan sunan shi kuma Allah ya tafi saboda ni saboda bai mutum bai gama kanshi da Allah sai ya nuna cewa ni bawa ne daga cikin bayin Allah to wannan sai sanya Allah yana son suna shi kuma wancan sai ya ce ni ne sarkin sarakuna sai Allah ya kasantar da shi ce shi ne mafi kasancin suna wane ne sarkin sarakuna da sarkin Zazzau da sarkin Kano da sarkin Maka duk cikinsu ana kiransu sarakuna a duniya amma duk sarautan je kana yi kai saboda farauta ce wacce take tana cike da bukatuwa zuwa ga talakawan ma yanzu akwai wani sarki da idan fadawan shi suka guje zai tabbata a matsayin sarki duk sarkin da fadawa suka kaurace mishi suka yi mishi bore a lokacin ya tashi daga sarki dan babu wanda zai raka shi babu wanda zai magana da yawunsa babu wanda zai bada umarni a aiwata to da ka tashi daga sarki kenan da aka ashe sarautar nan je kana yi ta yayin da aka samu na ka ce shi ne malikul amla sarkin sarakuna kaman ana so a ce duk wani mai sarauta to duk in ka tattara sarautar to shi kadai ya tafi da wannan sarautar akwai wannan koma bayan Allah babu da ka duk wata sarauta to Allah shi ne mafi kololuwan sarauta sarautar da yake ba shi da iyaka baya neman kowa wurin kuli amma duk wani sarki mai sarauta ayyana kasa to yayin da aka ce mono shine malikul amla sarkin sarakuna to an aje shi a matsayin da yake kaman shine duk wani sarki yana karkashin sa kuma kowane sarki yana da bukatuwa zuwa gare shi amma shi ba shi da bukatuwa wurin kowane irin sarki ko sarki musulmi ya samu wannan wani shi ko ka ga ce sarkin musulmi zai yi a ce sarkin musulmi ba shi da bukatuwa zuwa ga kowane sarki kuma kowane sarki yana da bukatuwa zuwa gare shi to ashe ko an gaya mutum wannan kariya ne ba gaskiya bane kuma an aje shi a matsayi ne irin na Allah subhanahu wataala da haka sai ya zama shine mafi kaskanci mafi walakancin suna sai manzon Allah ce la malika illa Allah babu wani mai mulki sai Allah babu wani sarki sarki na hakika sai Allah subhanahu wataala qala sufyan bin uyayna da yake fassara wannan hadisi sai ke kamisal shaham sha sai Sufyan sai sake kawo ni misali domin kar ka ji an kawo wannan alarace kai ka ce to ai mu abin da muke fadi da Hausa ya kubuta ko abin da muke fadi da Farisanci ya kubuta sai ya kawo ta kalma ta Farisanci irin kalmomin da suke amfani da shi irin kamar Iran zaka ji suna amfani da shi a ce akwai sha na Iran ai ba su amfani da Malik saboda su ba Larabawa bane ba kuma su amfani da sarki saboda su ba Hausawa bane sai da ce sha na Iran me ma'anar sha shine Malik shine sarki to sai su ce Shahan shan sha wato Shahan shine al-amlak sarakuna in aka ce Shahan sha wato sarkin sarakuna shine dai Malik al-amlak ina fahimta to Sufyan bin Uyayna yace irin waɗannan kalmomin duk suna ciki baya halarta da kuma a Hausa ma kuna da waɗansu kalmomi waɗanda suke nuni akan aje wani bawa kamar matsayi irin na Allah ko a mulki ko a gudanarwa ko wani abu da kama da haka to duk hada da shi a cikin wannan baya halarta ko kan kai waɗansu daga cikin malamai suna ganin idan an yi kaidi kamar babu laifi haka waɗansu daga cikin malamai suke fadi amma dai abin da ya wajaba shi ne duk an nisance shi tunda manzon Allah bai kaidi kamar a ce alƙalin alƙalan Najeriya ko alƙalin alƙalan jihar Arewa suna ganin ai an yi kaidi shi ko alƙalancin Allah subhanahu wataala ai ba da iyaka eh laifin shi bai kai na aiki talaki ba a ce wannan wani ne a ce shi ne alƙalin alƙalai aka yi ɗanaƙin shi aka fice shi haka ne kaga da alƙalan Najeriya da alƙalan Libya da alƙalan abin nan Iran da alƙalan Saudiya da alƙalan ko'ina ma duk shi ne alƙalan suke ne kaga wannan ƙarya ce zallanta kuma an aje shi a matsayin allanta amma aka ce alƙalan Najeriya to shi Allah mulkin shi ya wuce Najeriya ya wuce duniya ya wuce sama da ƙasa Allah mallakin komai ne da kowa to sai suna ganin wannan kamar babu laifi amma gaskiyar magana shi ne shi ma ɗin da laifi saboda an yi kamanceceniya da ƙarya duk inda yake akwai kamanceceniya da ƙarya to haramun ne yin wannan ƙarya ko da an yi wannan iyaka da haka alƙalin alƙalai kaga shi nassin cin ya kawo malikul amlak amma shi ko malam ya bude babi da qabil qubat saboda qabil qubat wannan akwai shi a cikin mutane da yawa mutane suna yawan fadin shi to hukuncin su kenan dai da kace alƙalin alƙalai kaga duk wani mai hukunci yana karkashin ka kowane mai hukunci yana da buƙatuwar zuwa gare ka kai kuma baka da buƙatuwar zuwa ga kowane mai hukunci kaga wannan Allah ne kadai subhanahu wataala kuma duk wani mai hukunci kai ne za ka hukunta shi wani ne ke da wannan sifa ai Allah ne a ce duk wani wanda ya taɓa hukunci a duniya tun daga zamanin annabi Adam a cikin mutane kenan har zuwa ƙarshen zamani a cikin aljannu tun daga farkon aljannu har zuwa ƙarshe duk wani wanda ya hukunci kai kuma a ƙarshe kai ne za ka yi hukunci wani ne ke da wannan sifa sifar Allah ne zaka aka ce qabul qubat wannan an tabbatar da ƙarya ce kuma duk wanda aka gaya mishi wannan kalman an aje shi a matsayi irin na allantaka to da wannan kuskure ne kuma ne daga cikin nau'o'in shirka wa fi riwayatin a wata riwaya yace aghyadu rajulin ala Allah yawm al-qiyamati wa akhbathuhu mutum mafi wanda Allah ya fasata da shi Allah ya fushi a kansa ranar tashin alkiyama wa akhbathuhu mafi lalacewar mutum a wurin Allah shine wanda aka kira shi da qabil qubat ko malikul amlak ko sultanin salatin ko kalma ne kama da haka ila an fahimta a wata riwaya ke a can baya ta ga ce la malika illallah babu wani mamallaki sai Allah ko sai ce la malika illallah babu wani mamallaki sai Allah kaga mulkin Allah subhanahu wataala mulki ne wacce ta hada sifofin wannan kalman gabaki ɗaya guda biyu akan iya cewa malik akan iya cewa malik kamar yadda ko a cikin qira'a haka yake zaka ga qira'an wardu sai a ce malik yawmiddin a qira'an hafsu sai a ce malik yawmiddin ko a ce malik kamar yadda ke a cikin riwayan abinnan Asim da kuma Kisa'i Malik wa Malik yawm al-din rawihi Nasir rawihi Kisa'i kenan Nasir kuma Asim da aka da Asim da Kisa'i suna cewa Malik yawm al-din amma sauran qurra'u cikin qurra'u da ba suna cewa Malik yawm al-din to bambancin dake tsakankanin Malik da Malik in aka ce Malik shine wanda ya mallaki abu mallaka na tabbas abin nan nashi ne ya mallaka amma aka ce Malik shine wanda karfin shi kai yana iya juya abin da ya mallaka kina kun fahimta da haka akwai wanke nan mutum ya zama Malik amma ba Malik ba wannan dukiyar nawa ne sai a ce ai na maraya ne amma dukiyar na karkashin kusan karkashin kulan kawun shi ne ko kakan shi to kaga wannan yaron Malik ne ya mallaki dukiya amma bai iya juya dukiya kila an fahimta akwai yiwuwar kuma wannan kawun nashi yana juya dukiya Malik ne amma ba Malik ba ne duk da mallaki dukiya ba amma shi ke juya dukiya amma shi sifan Allah Malik ne kuma Malik ne Allah shi ya mallaki halitta kuma shi ke jujjuya halittar nasa ta gaskiya kila an fahimta a cikin wani hadisi domin manzon Allah ya nuna maka hadarin ya kara fito maka da hadarin sani irin wannan suna ya ce ishtadda ghadabullahi ala man qatalahu nabiyyu duk wanda ya ganganci wani annabi ya kashe shi to wannan mutum tsananin fushin Allah ya tabbata akan sa washtadda ghadabullahi ala rajulin tasamma bi malikil amla hakan nan tsananin fushin Allah ya tabbata akan mutumin da ya kira kanshi ko ake kiran shi bi malikil amla sarkin sarakuna sai ce la malika illallah azza wa jalla babu wani ne mulki hakikanin mulki wanda ya mallaka kuma yana jujjuya al'amuran mulkin sa face Allah subhanahu wa ta'ala duk dai wannan ana kawo ne akan azama masu ladabi ga Allah a girmama Allah a mutunta abin da ke a mutunta Allah a girmama Allah a kimanta sunayen Allah da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala kada ka yadda a baka wata suna ko wata sifa wacce take kamanceceniya da sifan Allah ko sunan Allah subhanahu wa ta'ala fihi masa'il sun abin da ya gabata da mun san ula masala ta farko annahyu an tasanni bi malikil amla man ji an yi hani akan mutum ya kira sunansa ko a kira shi da sarkin sarakuna aslani to masala ta biyu anna ma fi ma'anahu mithluhu duk abin da ke daukan irin wannan ma'anan to ka hada shi da wannan ba wai sai da yake malikul amla amma kamar inda malin ya bude zalim qabil qubat alqalim alqali ko a kira wani hakim al-hukam mai hukuncin masu hukunci ga baki daya ko a kira shi sultanu salatin ko makamantan wannan kama qala sufyan as-salisatu mas'alatu uku at-tafaddulu litaghlir fi hadha wa nahwihi mahantaci inda aka tausasa aka tsananta al'amari akan wannan cewa shine mutumin da Allah ya fi fushi da shi shine mutum mafi kaskanci a wurin Allah shine mutumin da ya fi lalacewa kaskantacewa lakantacce a wurin Allah duk wanda ya ambaci kanshi da wata suna ko wata sifa wacce take akwai nau'in tarayya da Allah subhanahu wataala a ciki ma alqata'i bi anna alqalba lan yaqsul ma'anahu qatan kuma kai ka san duk wanda aka kira shi alqalan alqalai in ka tambayi wadanda suke kiran shi kuna nufin yanzu duk wani alqali sai ya bukace shi shi ba shi da bukatuwa zuwa ga wani alqali kuna nufin cewa yanzu ya kai matsayin Allah za a tsoka da haka ba wai ana nufin an aje shi a matsayin irin matsayin Allah bane amma lafazin mummunan lafazi ne lafazin duk mai ji aji na haka zai hukunta wannan kamar matsayin sa da Allah subhanahu wataala amma kuma ba a yi kin haka ba amma duk da haka kuma gashi kuma an ce wanda ya wannan din shine mafi kaskanci a wurin Allah subhanahu wataala ar-rabi'atu mas'ala ta hudu at-tafaddulu anna hadha li ijlalillahi subhanahu wataala mun hankalci cewa wannan an yi ne domin a girmama Allah subhanahu wataala a tsare ma Allah subhanahu wataala ikonsa babin 46 babu ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyir al-ismi li ajli dhalika babin da ke nuni akan cewa a girmama sunayen Allah subhanahu wataala da sifofinsa a kuma canza suna saboda girmama sunan Allah kaga kusan yana da alaka da wancan babin duk dai waɗannan babubbuka ma ya kawo su ne domin aladabtu zuwa ga Allah subhanahu wataala duk yadda zaka bada labari ya zama ko zaka bada labarin kanka ko zaka bada labarin wani ko zaka sanya ma kanka suna, ko zaka sanya ma wani, ko zaka yi wata magana wacce ta shafi Allah, to ka kiyaye ladabi ga Allah subhanahu wataala, ta kuma kiyaye duk abin da zai kawo girma ga Allah, da tabbatar ma Allah subhanahu wataala da sifofinsa da sunayensa wacce yake bi kama da kowa bai kama da komai ba a cikin shi. To shine malaka cewa babin da zai magana akan girman sunayen Allah subhanahu wataala, ka kuma canza wani su wata suna saboda girmamawa ga sunayen Allah subhanahu wataala. To girmamawa ga sunayen Allah har waya kuma girmamawa ga addinin musulunci shi. Kamar yadda zaka girmama sunan Allah, to ka girmama addinin musulunci saboda addinin Allah subhanahu wataala ne. Duk yana daga cikin girmama Allah subhanahu wataala. Da haka wannan babi abin da yake so kunta maka kawai yin ladabi ga Allah da kuma girmama Allah. Kuma mun sani cewa girmama Allah na daga cikin tsoron Allah. Zalika wa may yu'azzim sha'a'ir Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Duk wanda ya girmama sha'a'ir Allah, wato duk wani abin da Allah ya yarda cewa an girmama in an yi, to duk wanda ya mutunta wannan, ya girmama wannan, to ya girmama Allah, kuma wannan yana daga cikin tsoron Allah da ke cikin zukatan bane. Ila an fahimci ne da to kaga kenan a daidai wannan kafin mu shiga cikin babin. Yana da kyau duk wani abin da ke da alaka da Allah, da sunayen Allah da sifofinsa a girmama shi. Me kake tsammani da Alkur'ani mai girma, wanda yake maganan Allah ne, sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala, to kaga yana da kyau tsololin girmama wanda za a yi ma Alkur'ani. Shi yasa za ka ga magabata ba sa ɗauka Alkur'ani mai girma sai sun yi alula. Amma yanzu mu lalacewar mu ta kai ga sai ka ga yaro ɗan ƙanƙani ya ce wani ma ya fi tsari bai tsarki ba, wani ya gama bilayen shi ya ce kwalle butu-butu, kawai sai yau sai ɗauki Alkur'ani mai girma. Wannan Alkur'ani ko da izu ɗaya ne, ko da izu biyu ne, ko izu goma, ba ma ana ba kuma izu sittin ba. Sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in, kalor irin yadda suke girmama Allah, suke girmama littafin Allah subhanahu wataala. Amma sai yaro shi yanzu ba ruwan shi, saboda makarantar hajjin su an ce masa babu komai, kawai ka ɗauki Qur'ani ko ba a nuna. To ina girmama Allah kuma? Ina girmama sunayen Allah da sifofinsa? Da haka duk wanda zai ɗauki Alkur'ani da girma, musamman irin sittin, musamman, to ya alula. Makarantun hadda da makarantun islamiyya lalle su ƙarfafa cewa duk yaron da zai ɗauki Alkur'ani mai girma irin sittin, to ya alula. Ya alula. Wanda zai ɗauki izu biyu ko izu uku a girmama mishi Allah a cikin zuciyarsa, cewa in aka ɗauki Alkur'ani mai girma ba a wasa. In ka sanya ta a cikin jikan makarantarka, kar a ganka da jikan makaranta sai kuma a ga kana dukan abokinka da jikan makaranta, sai a ga kayan da jikan makaranta kuma kuna wasa da ƴan uwanka yara, a nuna ma yaro cewa Alkur'ani mai girman nan ya wuce wasa, yana da buƙatuwar kariya da kula ta musamman. Saboda mene? Saboda nan ne maganar Allah subhanahu wataala da sifofinsa take, nan ne sunayen Allah da sifofinsa take, to za ka a girmama wannan. Haka nan duk wata takarda wacce take da alaka da sunan Allah ko bayanin shari'an Allah, to ita ma a mutunta ta. Za ka je makarantu na islamiyya ko makarantun da suke alaka da karatuttuka na addini, sai ka ga takardu ko an yi jarabawa sai da takardar wuri ana ta tattaka su. A share takardun da yake wata ma ta yi asanin ne har ta kawo Qur'ani ko ta kawo hadisi ko abin da ya kama da haka, sai zan sa takar guri ko in kuma zan sa a dasbin an ji an sanya sa bola. Kaga wannan tuzar ta sunan Allah da sifansa da addininsa. Kuma wanda ya yi wannan da ganga ya san hukuncin, kuma ya san wannan takardar na ɗauke da sunan Allah, ko yana ɗauke da wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya yi wannan da ganga, to gaskiya za ka jarta. Domin duk wanda ya walakanta sunan Allah ya kasata, ya kasata. Da ka su ɗalibai ku ji wannan maganar da kyau, ya kaddi shi zuwa ga ƴan uwan ku ɗalibai. Haka nan kuma malaman islamiyya da malaman makarantun da suke da alaka da karatu na addini, da gidajenmu da muke da Alkur'ani mai girma, to dole a mutunta sunan Allah da sifansa da addininsa, a kuma kiyaye maganar Allah subhanahu wataala a mutunta shi. Jama'a mutum ya kila mun fahimci wannan da kyau, to Allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaka. Ma ya ce an abi shuraihin, an karɓo hadisi daga abi shuraih, annahu kana yukna abal hakam shi abu shuraih asali ana mishi alkunya da abal hakam a kira ka baban wani ko a kira ka maman wanci shine alkunya akan ce yukanna amma sun ce wannan da'ifi ne in ka dube lisanin arab ay amfani da yukanna a kawshi da shadda yayi amma da'ifi ne a harshen larabci sai dai a ce yukna yukna a kawshi da dauri shine afsa kamar da yake kawshi a cikin lisanin arab al-imam ibn mundhir to shi abu shuraih ana mishi alkunya da abal hakam shi asali abu shuraih suka ce sunansa shine Khuwaylid bin Amr al-Khuzai Khuwaylid bin Amr al-Khuzai wannan kuma malamin suka ce ba shi ne sunansa ba sunansa Hane bin Yazid al-Kindi wannan suka ce sunansa al-Harith al-Babaji akwai dai sabani akan menene hakikanin sunan Abu Shuraih to ma hamai kun mishi inda sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ko ba mu san shi da sunan shi ba mun san shi da alkunyan shine Abu Shuraih to ana mishi laqabi da Abul Hakam subhanallahi al-Hakam menene ma'ana al-Hakam wanda hukuncin shi kai kololuwa wurin adalci da iya tantancewa tsakankanin masu hukuma wanda in ya hukunta hukuncin shi babu kokori a ciki waye ke da wannan kuka Allah subhanahu wa ta'ala shine al-hakam duk abin da Allah ya hukunta shine daidai kuma nan ne kololo hukunci babu hukunci sama da haka shine ma'ana al-hakam to shi sai ana kiran shi abal hakam baban haka Allah yana da iyaye lam yalid wa lam yulad da ba tun anan ka gane wannan kariyani wannan sunan bai daidai ba to wani janibi kuma babu wani wanda hukunci shi ke zama kololuwa sai Allah subhanahu wa ta'ala da ka ta janibin Allah al-hakamu ne to bai kamata a ce ma wani abal hakam ba ta janibin babu wani wanda hukunci shi ke zama kololuwa baya kuskure sai Allah to bai kamata kuma a kira wanda suna al-hakamu ba shine fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan suna nashi sai ya ce masa inna Allah huwa al-hakam yace inna Allah huwa al-hakam Allah shine al-hakam suna Allah ne al-hakam al-hakam al-adl al-latif akan kira shi cikin abin nan da haka Allah shine al-hakam wanda hukuncin shi ya kai kololon hukunci to kenan shine al-hakam al-hakimi ka daina da alaka da babun baya idan da aka samu wani a ce mishi qadil qudat to kamar an ce mishi ne al-hakam al-hakimi shine mafi hukuncin masu hukunci kaga baya halatta to shine ce mishi inna Allah huwa al-hakam lalle Allah shine al-hakam wanda yake hukunci kuma hukuncin sa shine kololon hukunci kuma wani abin ban sha'awa sai manzon Allah ya kawo shi da Banir al-Fasil bai ce inna Allah al-hakam ba lalle Allah shine al-hakam sai ya ce inna Allah huwa shine Banir al-Fasil kun san tafiyar Banir al-Fasil ne shi Banir al-Fasil abin da yake tabbatar sa shine ittifaq in aka ce Zaidun huwa man ja'a huwa wannan huwan da aka kawo shi da dalilin fasal zaidun huwa man jaa ba daidai yake a ce maka jaa zaidun in aka ce zaidun huwa man jaa zaidun shine wanda ya zo to baya da shi babu wanda ya zo ki shi kadai ne saban aka ce jaa zaidun zaidu ya zo bai kora wani ma ya zo ba amma aka kawo dalilin fasal to yana nuna akan cewa shi kadai ne sai annabi ya ce inna Allah huwa al-hakam hukunci al-hakam kawai shine Allah babu wani al-hakam sai Allah wa ilayhi al-hukm hukuma hukunci yana koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala hukunci nan kala biyu ne kamar yadda muka sani mun sha tattauna shi a baya akwai al-hukm al-kawni hukunci na juya halittu ga baki daya waye ke saukar da ruwa wani ne ke bada iska wani ne ke kashewa waye ke rayarwa waye ke azurta waye ke talautawa wane ne ke sanya ai dariya waye ke sanya ai kuka waye ke wannan duka hukuncin wane ne na Allah shine al-hukm al-kawni ko al-qadari akwai kuma al-hukm al-shar'i hukunci na shari'a wane ne yake ce ga yanda yake so ai sallah ai azumi ai haji ai kaza waye ke da wannan hakim Allah to da ka duka da hukuncin da baki ɗaya na Allah to shine sai manzon Allah yayi wannan sahabi jara وقال في أول نصيبي سيتشي أي إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني يا من ذا الله أبين دي ساكد أنا كرنا هذا أبا الحكم وفإنا إيه هكونشي شيني متانينا إذا سن نصاباني سيس رغونينا تك إن أكسا مصاباني سيس رغونينا فحكمت بينهم سيني هكونشي تتنقانون فالربية كلا الفريقين سيكما كدرشا تك إن دلي هكونشي sai duka bangarorin guda biyu sai su yadda sai mutane suka ga kai wannan ya kure gurbiya hukunci to sunan ka abal hakam kai ne kwararre baban masu hukunci sai kawo hanzarin shiga dalilin da ya sanya aka sanya wannan suna fa qala sai annabi yake cewa ma ahsana hadha irin wannan matakin da ka dauka a rayuwa kana sulhu tsakankanin mutane ka raba gaddama tsakankanin ku me ya kai haka kai wannan abu ne mai kyan gaske sai ne dai shi wannan abu ne mai kyau ashe ka zama mutum mai sulhu tsakankanin mutane abu ne mai to sai dai hukuncin da yake yi shin yana yin hukunci ne da shari'an Allah ko ko yana yin hukunci ne da abin da ya bayyana mishi da irin dubarbari da zamantakewar rayuwa wani iri yake bi a nan gurin me ne fahimtan ku yana hukunci ne shari'ar musulunci ya raba hukuma ko ko yana amfani da yan dubarbari na rayuwa da gogewa da garin jiya da yau ka san kana iya samun wani ba ma guje ne ma ka ga ba shi da alaka da musulunci amma garin jiya da yau da gogewa a rayuwa sai sa in yi hukunci sai hukuncin kuma yayi to irin wannan yake ko ko kuna fahimtar cewa yana hukunci da shari'a ne me fahimtar a dauka ma bayan ya musulunci ne tunda ai yanzu a musulmi ne to wani ya ce yana hukunci ne da abin da Allah ya saka mishi kawai ya gane fahimtar jiya da yau da goge mu mu'amala wannan ita ce gaskiyar magana shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kore mishi ya zama yace mishi wa inna Allahu al-hakam wa ilayhi al-hukm Allah shine al-hakam Allah shi kadai ke da hukunci da a ce yana yin hukunci da shari'ar Allah ne to ya halatta kuma a kira shi al-hakamu shi ma ko al-hakim kun fahimta saboda mene saboda yana hukunci da hukuncin al-hakamu babu ne a kira shi al-hakamu kuma Qur'ani ya tabbatar da wannan ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha sai Allah ya kira masu hukuncin da sunan hakam saboda mene za su yi aiki ne da shari'ar Allah sai aka kira su da sunan hakam haka nan kuma a wata aya yana cewa wa tudlu biha ila al-hukam sai aka kira masu mulki ko al-qalai da sunan al-hukam bismillah al-hukam jin'in al-hakam al-hakam shine mai hukunci to me yasa aka kira su da al-hakam ko al-hukam saboda suna hukunci da shari'ar Allah da haka suna na kalko shari'ar Allah ne su warware sabani tsakankanin su da mutane amma kasancewar shi yana yi ne da fahimtar sa da goge mu mu'amala da rayuwa da yau da kullum sai annabi ya kore mishi cewa kai sai ba al-hakam ba ne tunda ai da safi ke shi la amfanta amma inda a cikin rayuwa da shari'ar Allah ne babu lafi a kira shi al-hakam yawa to shine sai annabi ya ce ma ahsana hadha fa ma laka min al-walad to tunda annabi ya kore mishi cewa ba za a kira shi da abul hakam ba an kore banna to bira tabbatar da gaskiya wannan yana da kyau kowane mai da'awa ya gane wannan duk inda ka kawo da wani mummunan abu to kuma ka tabbatar da mai kyau kuma in za ka tabbatar da mai kyau ka tabbatar da shi ya zama yayi kusa da inda halin da zai yi kusa da abin da ka kore a can bayan mun mutu cewa da suke cewa antum la antum al-qauma laula annakum taquluna wal ka'bati mun wato a satin da ya gabata ko ku mutanen kirki baitin kuna rantsuwa da Ka'aba kuna cewa wal ka'bati na rantsi da dakin Ka'aba da annabi zai kore musu sai ce ku ce ni wa rabbil ka'bati ka'ban da tana nan sai aka dan yi wani ƙari da yake ba zai wahalar da su to shine shi ma idan zaka kauda banna to inda halin da zaka iya tabbatar da abin da yake kusa da wannan a shar'an sa kuma ya halaka sosai kai to sai annabi ya kore mishi banna sai ya ce fa malaka minal walad ya'ya nawa kuke da su sai annabi ya ce shi ya'ya nawa kuke da su qultu yani shuraih sai shuraih din sai ce ta ina da qultu ya ce sai ni ce mishi ina da shuraih akwai cikin ya'ya nawa akwai shuraih wa muslimun wa abdullahi ya'ya shi uku akwai shuraih akwai muslim akwai abdullahi qala sai annabi ya ce faman akbaruhum to waye babba a cikin qultu shuraih sai ni ce shuraih qala sai annabi ya ce fa anta abu shuraih to daga yau kai sunanka abu shuraih dan ka inda za a yi maka alkunya to sai kai da babban danka sai a yi maka alkunya da babban danka in an yi da karamin ya halarta amma wanne yake sai a yi maka da babban sai da amfani so da ka babu laifi ai alkunya kuma a yi da babban ka amma duk wata sifa da take nuni nau'in kamanceceniya da Allah da tarayya da Allah to mutum ya nisance ta rawahu Abu Dawud al-Imam Abu Dawud shine ya rawaito wannan hadisi wa gairuhu da wanda ba shi ba fihi masail cikin abin da ya gabata zamu ko insha Allah masala ta farko ihtiramu asma'illahi wa sifatihi girmama sunayen Allah da sifofinsa walau lam yutasad ma'anahu ko da ba ana nufin wai ma'anan ba wanda aka kira shi da abul hakam ba ana nufin wai shine baban Allah in aka kira shi hakam ba ana nufin wai daidai da Allah to amma domin ai ladabi ga Allah girmama Allah subhanahu wataala babu laifi ai wannan sai dai kamar yadda muka ce din idan mutum yana hukunci da littafin Allah ne babu laifi a kira shi al-hakam ko al-hakim babu laifi ko kuma idan an kalli janibin alam ne kawai to sunan wani al-hakam babu laifi amma in an kalli janibin ma'ana da sifa to baya halarta a kira kowa sai Allah al-hakam din ba abal hakam din ba al-hakam saboda ma'anar fa shine wanda ke yin hukunci ko lolon hukuncin da yake babu kuskure kaga wannan in an kalli wannan sifan kaga Allah kadai yake dan tarbiya amma in an kalli kawai janibin ismul mujarrad ne kamar yadda muka yi ta buga misali lokuta bayan lokuta ko sunan wani Abdullahi kila ko mutumin banzai akwai mai yiwu a samu kafi ne sunan shi Abdullahi kaga al ismul mujarrad ne kawai don an kalli irin wannan janibin babu laifi a kira mutum da sunan al-haqa a cikin sabai akwai wanda suke da sunan al-hakam da yawa inda zaka duba ai isaba zaka sani sahabbai da suna da suke da sunan al-hakam kuma annabi ya ce san ga musu ba akwai al-hakam bin al-harith as-sulami akwai al-hakam bin sa'id bin al-aam akwai al-hakam bin abdullahi as-saqafi suna da yawa akwai irin su hakim bin hizam akwai su hakim bin al-harith al-qa'idi akwai su hakim bin qalid al-umawi duk da su kuma annabi ya ce za ka an kalli janibin ko dai al-ismul mujarrad ko kuma wanda zai hukunci da littafin Allah in alƙali ne ko shugaba sai a kira shi hakim babu laifi akan wannan asani to mas'ala ta biyu taghyir al-ism li ajli zalika ashi akan canza suna idan suna ce kama da sifa daga cikin sifofin Allah sai a canza yawa asalifatu mas'ala ta uku اختيار اكبر الابناء للكنيه sai a dauki babban da ayi kunya shi kila an gane to sai dai bai kamata a fita wannan babin ba ta da alƙanyar tsokaci ta kaitacce ba sunayen Allah sun kasashe biyu ne akwai sunayen da yake Allah kadai yake banta da su da haka wannan ba a kiran kowa da su sai Allah irin su Allah irin su Ar-Rahman ko irin su Rabbul Alamin wannan Allah ne kawai akwai kuma sunayen da yake ana kiran Allah da su bayi ma ana iya kiran su da su kamar irin su al-aziz a cikin sautin Yusuf ya tabbatar da qalat mar'atu al-aziz al-aziz irin su as-sami'u irin su al-basir irin su al-alim duk waɗannan sunaye ne sifofi ne wanda yake dan adam mai da ita santuwa da su haza huwa al-alim wannan shine mai ilmi al-alim ne as-sami'u mutumin da ke ji al-basir wanda ke gani al-alim mai ilmi al-aziz babban mutum kago inda sunayen ne wanda yake suna cikin sifofin Allah kuma bayi ma suna kafantuwa da irin wannan sifofin amma kar ku manta da gamammiyar ka'ida duk suna ko sifar da ta tabbata ga Allah to bace kama da kowanne suna da sifar da take kama da da take da alaka da bayi ba na Allah cikakkiya ne mafi kyau na bayi kuma tauyayya ne mafi rauni ila kan ce ne to wannan shine dan tambayin wallahu ta'ala a'ala wa a'lam abinda muka fadi Allah ka gaide Allah ka ba mu lada abinda muka kusuri Allah ka gafarta mana Allah ka tabbata da diga daga mu akan gaskiya mu rayu akan tauhid akan ta ranar tashin alkiyama ka tada mu akutan annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam da yake fa sawan Allahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk so ka ce da ke na mu